Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babulle da sauran abokan aiki, muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba, 4 ga watan Oktoba shekarar 2023. To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya, a wani gyara da ta yi wa yadda take gudanar da harkokinta, majalisar dattawan ƙasar ta hana sabbin sanatoci neman mukamin shugaban majalisar da mataimakinsa.
Yau ce za ka ga an kawo mutumin da bai taɓa yin majalisa ba, an dora shi ya zama shugaban majalisa, akwai hadari a wurin.
A Najeriya har ila yau za ku ji halin tsaka mai wuya da mambobin ƙungiyar dalalaman fetur ta Ifman shiyar Arewa suka shiga.
Nan ba da daɗewa ba, da yawan mu ba lalle ne ya tafi kar da wani harkar ba. Muka zo ka sai da mai a gidan manka 620 kusan ba riba.
Za kuma mu leƙa ƙasar Ghana don jin yadda aka gudanar da zanga-zangar neman cire gwamnan babban bankin ƙasar. Muna kuma neman afuwa domin yau ba za mu samu damar kawo muku shirin ciwon ƴa mace ba. Sai dai muna tafa da sharhin jaridun ƙasar Kamaru, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. A karan farko a tarihin Amurka, da Majalisar Wakilan Amurka sun kaɗa ƙuri'a a jiya Talata ta tsige kakakin Majalisar Wakilan Amurka daga kan kujerarsa. An cire Kevin McCarthy, ɗan jam'iyyar Republican, daga mukaminsa na kakakin majalisa da ƙuri'u 216 akasin 210 a rigimar da ta taso daga jam'iyyarsa. Majalisa ba za ta iya kaɗa wata ƙuri'a ba, kuma har sai an shirya yin zaben sabon kakakin majalisa a mako mai zuwa. Dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Matt Gaetz ne ya gabatar da ƙudurin tsige wadda yammacin ranar Litinin don a kaɗa ƙuri'a ala tilas kan tsige McCarthy. Yana mai nuna ɓacin ransa ga shugabancin McCarthy bayan da McCarthy ya gaza saka abubuwan da masu ra'ayin riƙau suka fi baiwa fifiko a cikin kasafin kuɗi da aka amince da shi a makon da ya wuce. Kasancewar jam'iyyar Republican na da rinjaye ƙalilan ne a majalisar, na nufin cewa Gaetz na buƙatar 'yan Republican ƙalilan ne kawai su kaɗa ƙuri'a tare da 'yan Democrat domin tsige McCarthy. Yawancin 'yan Republican sun kaɗa ƙuri'a kare shugabancin McCarthy ne. Jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya kira manyan ƙawayen Amurka na yamma domin sake tabbatar musu cewa Amurka za ta ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine ta fuskar soja a yakin da take yi da Rasha. Bayan da 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin riƙau a ƙarshen mako suka tilasta cire sabbin kuɗaɗe da aka samar nan take ga Ukraine. Fadar White House ta ce Biden ya tattauna da shugabannin ƙasashen Canada, Jamus, Italiya, Japan, Poland, Romania, Birtaniya da na tarayyar Turai da NATO tare da ministan harkokin wajen Faransa. Fadar White House ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa shugaba Biden ya kira wani taro na ƙawayen Amurka wanda aka yi ta waya da safiyar jiya Talata don daidaita goyon bayanmu ga Ukraine. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalin da ke jagorantar shari'ar Donald Trump kan zargin zamba a harkar gine-ginen gidaje a New York a jiya Talata ya ƙaƙaba ma tsohon shugaban ƙasar takunkumin magana kan shari'ar bayan ya tozarta wani ma'aikacin kotu. Alƙalin kotun jihar New York Arthur Ingram ne ya bayar da wannan umarni bayan da Trump ya sake yaɗa wani saƙo a shafinsa na True Social kan magatakardar kotun Ingram Alison Greenfield. Saƙon da ya wallafa ya haɗa da hoton Greenfield tare da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer a wani taro. Trump ya kira Greenfield a matsayin budurwar Schumer. An goge saƙon Trump daga baya.
To, nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. Amma da farko, Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wa tsarin gudanar wata gyaran fuska, inda aka hana sanatoci da ke zuwa majalisar a karon farko yin takarar kujeran shugaban Majalisar Dattawa da ta mataimakinsa. Sai dai masana a harkokin siyasa na cewa wannan abu ne da ba zai dore ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Majalisar ta yi wa sashe na biyu da karamin sashe na daya na biyu da uku gyara kamar yadda shugaban masu rinjaye Opayemi Bamidele ya nema a wani kuduri da ya gabatar a zauren majalisar. Kudirin mai taken gyara ga kundin tsarin mulki na majalisar dattijai ya zo ne bisa umarnin yan majalisar 109 wanda aka yi a shekara 2022. Sanata mai wakiltar jihar Niger ta Gabas Muhammad Sani Musa ya yi karin bayani kan gyara dokar da suka yi.
A gaskiya dukkan mu mun goyi bayan wannan abu. To kamar aikin majalisa muna aiki da doka ne kuma muke yin doka. To ya kamata a ga ko muna komai cikin tsari. Yau ce zaka ga an kawo mutumin da bai taba yin majalisa ba an dora shi ya zama shugaban majalisa ai kai hadari a wurin nan saboda shi ra'ayinsa da zai zo da shi ba zai zama daidai da abin da kundin mulki na majalisa ya shimfida ba.
To amma yawancin su ai sun yi majalisar wakilai ko?
Eh to an kai majalisar wakilai ai a doka ma namu da muke da shi ai ba wai an cire wannan ba. A doka tana nan ai yana cikin tsarin yadda shugabancin wurin yake. Kamar kina jin ana maganar ranking ko? To ai akwai ranking. Ranking kuma ana farawa ne da wanda suka zo a baya suka zo da mu da muka bi da kuma wanda suke zuwa yanzu su bi mu haka ne al'amarin nan yake ko ba gaskiya ba?
Saboda haka ƙarya ake ta yi a dandalin sada zumunta cewa yau din nan kuke kokarin tsige shi shugaban naku na majalisar dattawa.
A tsige ta yaya? Me yayi da za a tsige shi? Me yayi? Ai sai kai laifi kuma doka ta shimfida laifuffukan da mutum zai yi da zai sa a tsige ka. An yi wannan ne?
Ai an ce yana subul da baka yana fadin abubuwan da kuka yi asiri a bainar jama'a da sauransu.
Amma ba mu yi komai asiri ba. Ba abin da aka yi asiri. Duk abin da ya fada haka yake.
Amma ga masanin harkokin siyasa na ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci kan wannan mataki yana cewa
a cikin siyasa wannan abu ne wanda ba abun mamaki ba. Duk lokacin da ake tafiya a siyasa ana yin tanadi ne da hana abokan hamayya su samu dama akan wanda yake kan mulki ko wanda yake tafiyar da mulkin. Saboda haka idan Akwabio da mutanansa sun yi wannan tanadi za a iya cewa ba abun mamaki ba ne. Amma kuma abin da za a ji tsoro shi ne a koyaushe a majalisar tarayyar Najeriya, majalisun tarayyar duka guda biyu, idan an yi zaɓe ana juyar da 'yan majalisa kusan kashi 70 suna kasa dawowa sababbi ne suke zuwa. To wa'annan sababbin idan suka zo suka ga cewa ana ta tanadi akan hana su samun mukaman tafiyar da majalisa, shin za su iya ci gaba da karban wannan ko kuma an bude musu hanya yanzu sun ga cewa a zama daya za a iya yunkuri kuma a samu nasarar gyara wannan dokoki wanda idan suka hada kansu watakila ba zai musu wahalar canzawa ba su bude komai su mai da shi duran da mutum ya zo inda ya zama dan majalisa zai iya yunkurin bukata neman kowane irin mukami da yake cikin shugabancin majalisar. Tsura da me sai mun ga yanda gaba za ta nuna.
Littafin tsarin mulkin majalisar dattawa ya bayyana cewa zaɓar shugabanni a majalisar zai kasance daidai da matsayin sanatoci waɗanda aka sake zaɓensu suka dawo majalisar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta yi shelar ɗaukar tsauraran matakai akan masu safarar ƙwayar fentanyl a duniya, inda ta tuhumi wasu kamfanonin haɗa sinadarai na ƙasar Sin da ma'aikatansu 12 dangane da mummunar matsalar opioid da ta addabi Amurka. A cikin tuhume-tuhume daban guda 8 da aka fitar a Florida, masu gabatar da ƙara na tarayya sun zargi kamfanonin da ma'aikatansu da samar da ƙwayoyin fentanyl da methamphetamine da rarraba ƙwayar opioid haɗin kamfani da kuma samar da sauran sinadarai na harhaɗa miyagun ƙwayoyi. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa a wani taron manema labarai a Washington cewa mun san cewa kamfanonin harhaɗa sinadarai da ke China ne tushen hanyoyin baza ƙwayar fentanyl a duniya. Daga ƙarshe, ƙasashen Ukraine da Poland da kuma Lithuania sun amince da wani shiri da suke fatan zai taimaka wajen hanzarta fitar da hatsin Ukraine zuwa ƙasashen duniya, kamar yadda jami'ai suka bayyana jiya Talata, inda ƙasashe mabugata da ba na Turai ba za su iya cin gajiya daga hanyoyin aiwatarwa da wuri. yarjejeniyar na nufin cewa binciken hatsin zai tashi daga kan iyakar Ukraine da Poland zuwa tashar jiragen ruwa ta Lithuania akan tekun Baltic, a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar gona ta Ukraine. Sanarwar ta ce matakin na neman sauƙaƙa zirga-zirgar kayayyaki da ake fitarwa daga Ukraine zuwa ƙasar Poland ba tare da bayar da ƙarin bayani ba. Daga tashar jiragen ruwa ta Klaipeda a Lithuania, inda za a gudanar da bincike kan kwari da cututtukan shuka daga ranar Laraba, ana iya fitar da hatsin ta teku zuwa sassan duniya.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa dangane da tsadar albarkatu mai biyo bayan cire tallafin gwamnati tun kimanin watanni biyar da suka shuɗe, masu gidajen man a yankin arewacin ƙasar sun ce harkokinsu na fuskantar barazan durƙushewa. Amma masana tattalin arziki sun ce akwai mafita. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kori da ƙarin bayani.
A jawabinsa na karɓar ragamar mulkin Najeriya a ranar 29 ga watan Mayun bana, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya sanar da matakin gwamnati na cire tallafin al'amarin da ya sanya farashin man fetur a ƙasar ya yi tashin goron zabi zuwa fiye da naira 500 kafin daga bisani ya koma 620. Matakin da ya girgiza farashin kayayyaki da aikace-aikacen yau da kullum, lamarin da ya haifar da yanayin tsadar rayuwa a ƙasar, inda har ma masu cinikayyar man daga yankin arewaci ke cewa kasuwancin su na cikin garari.
A yanzu mu a nan arewacin Najeriya business din ya fara mana wahala, wanda ke nan ba da dadewa ba, da yawan mu ba lalle ne ya tafi kada wani harkar ba. Wuraren da muke suwa man nan a depot muna suwa kan naira 575 zuwa 580. Kaga mai gidan mai na Lagos wanda yake karhenta bai fiye biya naira 5 kowace lita a kai masa gidan mai ba, zai je masa kama a 585. In ya sai 620 yana da ribar kamar naira 35. Shi kuma na arewa in ka so 580 za ka biya kusan naira 40 a kawo ma lita. To in ka hada 580 da naira 40 zai zama 620. Kaga kenan, in ka zo ka sai da mai a gidan manka 620 kusan ba riba.
Alhaji Idris Musa Garki kenan guda cikin dattawan kungiyar Ipman ta masu cinikayyar man fetur a Najeriya. Sai dai masanin tattalin arziki Dr. Lawan Habib Yahaya ya ce tagwayen manufofin gwamnati, wato musayar kudaden ƙetare da cire tallafin man, su ne dalilan tsintar kai a wannan yanayi. Amma a cewarsa akwai mafita.
Ko dai gwamnati ta yi abin da ake kira koda na wucin gadi ne fixed exchange rate, wato ya zamana cewa ta ba wa kudinta wani daraja da ba za ta bace ya fadi ƙasa da haka ba. Hanya ta ɗaya kenan. Ta biyu, koda babu abin da ake kira tallafi, gwamnati na shiga ta wata hanya ta bayan gida a kira shi da intervention, idan mana cewa tana biya wa musamman waɗanda suke ɗauko mai daga arewa, ta biya musu kuɗin sufuri. To in ta biya musu kuɗin sufuri, ko da sun ɗauko shi a naira 580, in sun zo sun sai da shi za su iya sai da shi kamar yadda takwarorinsu na kuɗi suke sayarwa su samu riba.
Kodayake Dr. Lawan Habib Yahaya ya bayyana wannan tsari a matsayin naucin gadi, amma ya ce babu laifi a ce gwamnati ta sake lale gabanin ta ci gaba da aiwatar da shirin ta na cirewa ko janye tallafin man fetur.
Gwamnatoci a kasashen duniya idan abu ya tufke, ko da sun fitar da wata manhaja in suka gabata da mafita, ana dawowa baya a dada dubawa, ko da ta wucin gadi ne a ce an dawo da abin, har sai gwamnati ta yi shiri. Domin lokacin da gwamnati ta cire wannan tallafin ba cire ta yi ba, da baki kawai ta cire abin ya zama haka, sai kuma bayan an cire sannan ake neman mafita. Gwamnati za ta iya dawo da shi ko na wucin gadi ne, sannan ta zauna ta tsara mafita, sannan ta ga ta inda in har ta cire zai zama na cewa an samu daidaito a farashin mai a kudu da arewa, da kuma yadda zama na cewa kudaden musaya ba sa hauhawa.
Ne dai gwamnatin Najeriya ta ce tana sane da mawuyacin halin da 'yan kasar ke ciki biyo bayan matakin cire tallafin da kuma tsadar musayar takardun kuɗi na dala. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta samu izinin ta sake yar tsohuwar minista albarkatun man fetur da Zani Alisan Madikwe zuwa gida Najeriya domin gurfanar da ita a gaban kotu bisa zarginta da ake yi da halasta kuɗaɗen haram a lokacin da take riƙe da mukamin minista, zargin da ta sha musantawa. Daga Abuja ga rahoton da Ruqayyah Bashir ta aika mana.
A sanarwar mai sa hannun muƙaddashin shugaban sadarwa da hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da ta'annati EFCC, Dele Oyawole ya ce sun samu izinin kamawa da kuma ta saƙe ya tsohuwar ministan albarkatun man fetur da ya zani Alisan Maduke zuwa gida Najeriya domin a gurfanar da ita bisa zargin da ake mata na cin hanci da rashawa. Ita dai tsohuwar ministan albarkatun man fetur din ta fuskanci tuhumar karɓar rashawa lokacin tana ministan albarkatun man fetur wajen baiwa wasu kamfanoni kwangila, kamar yadda hukumar binciken manyan laifuka ta kasar Ingila NCA ta zarge ta da shi, wanda hakan yasa aka gurfanar da ita a gaban wata kotu da ke Westminster a kasar Ingila, sai dai kotun ta bada belinta akan fan 70,000. Oyawole ya ce gurfanar da tsohuwar minister da aka yi a wata kotu da ke kasar Ingila abin ayaba ne, duk da cewa laifukan da suke zarginta da shi ya sha bamban, sai dai ya ce duk laifi-laifi ne kuma babu wanda zai tsira idan har ya aikata laifin. Oyawole ya kara da cewa hukumar EFCC na tuhumar Diazani Alisan Maduke da laifuka 13 da suka hada da halasta kuɗaɗen haram, kuma yanzu sun samu izinin kama ta da kuma ta sake ta zuwa gida Najeriya domin ta fuskanci shari'ar laifukan da ake zarginta da aikatawa a lokacin tana minista. Nasiru Shu'aibu marmara masani ne kan lamuran da suka shafi tattalin arziki da zamantakewar yau da kullun, ya ce irin wannan tuhume-tuhume da kuma ta sakeyar masu laifi zuwa gida Najeriya ba sabon abu bane.
Abubuwa sun faru da yawa a magana ta yaƙi da cin hanci a Najeriya, waɗansu daga ciki, waɗansu daga waje an kama su da laifi har an yanke musu hukunci, an kuma da ƙarshe an sun samu rangwame, waɗansu kuma kafin ma a kai ga yanke hukuncin zaka ga an tattaunawa ta bayan fage, sun ba da wani abu ko sun mayar da wani abu sun sami rangwame. To amma gaskiya duk waɗannan abubuwan da suka faru a baya, abubuwan da suka faru a lokacin gwamnatoci da suka wuce a baya, shi wannan shugaban kasar da ya shigo bai shigo da dadewa ba, har yanzu bamu taba samun shi da cewa a lokacin shi an samu irin wannan rangwamen akan waɗansu wanda suka aikata laifuka da suka shafi cin hanci ba. Muna fatan shi wannan shugaban kasar idan ya zo yayi amfani da duka waɗansu damammaki da doka ta bashi, na ganin ya tsorara iyaka abin da ya kamata ya tsorara akan duk wani wanda aka kama da laifi da ya shafi cin hanci.
Faruk Bibi Faruk manazarci ne kan tattalin arziki da ke jami'ar Abuja, ya ce wannan yunkuri na EFCC wajen kamowa da ta sake ya Diaz ne zuwa Najeriya ba abin ayaba bane.
Wannan batu na cewa wai ko ita wa kuma nan dan tayi wannan abin da take nuna kama hukbasa na cewa yanzu ta samu daman kamo ita Alisan Maduke, tayi wani namijin kokari gaskiya ba daidai bane, saboda duk hukumar da take irin wannan aikin shekara 8 tana ta zargi, tana ta labarai, tana ta tatsuniya, tana ta wasan kwaikwayo, dan yanzu an ce ta faɗi wata magana da take da muhimmanci, ba na son na yadda da cewa wannan muhimmancin na gaske ne. To sannan kuma idan ana maganan kuɗaɗen da ita da Ziyana ta karɓa, har yanzu ba a tsaya akan wasu muhimman kuɗaɗe da wanda indai kai lissafin su zaka iya cewa dawo da su yana iya wato gyara tattalin arziki ko shafi Najeriya ta wata hanya ya zama mai alheri gare ta, cewa ta samu kuɗaɗe. To kin ga ba wani abu bane na tinkaho da cewa mun dawo da wannan kuɗaɗen ko mun samu su.
Idan za a iya tunawa dai a baya an ta sa ƙeyar tsaffin gwamnoni irin su James Ibori da Dipre Alamisiya zuwa Najeriya domin su fuskanci shari'ar cin hanci da rashawa, ƙarshe kuma gwamnatin Jonathan ta yafe musu. Ruqayyah Bashir, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah. To shugaban marasa rinjaye a majalisar dokokin Ghana Dr. Atu Bah Forson da shugaban babban jam'iyyar adawa ta NDC Asiedu Nketa sun jagoranci zanga-zangar da suka ma take da Occupy BOG protest, wato amami babban bankin kasar da ke birnin Accra a kasar ta Ghana. Ga Hawwa Abdulkarim da ƙarin bayani.
Manufar zanga-zangar shine yin tattaki zuwa ofishin babban bankin kasar Ghana domin gabatar da korafin su na cewa a sige gwamnan bankin Ghana Dr. Ernest Edison da gaggawa. A fadar shugaban marasa rinjaye a majalisar dokoki Dr. Atu Forson ya ce bai kamata a kyale gwamnan bankin kasa a cikin ofishin sa ba, kamata yayi a sige shi kuma shugaba Akufo-Addo ya nada sabu, saboda ba a taba asarar kuɗi a bankin kasa kamar a lokacin sa ba. Wata jama'an kasar Ghana da suka halarci zanga-zangar zanga-zangar na ganin gwamnatin bankin Ghana tare da gwamnatin Ghana suna almubazzaranci da kudin kasan.
Suna na Malam Fari, shugaba, ana kawo ka ne ka zo ka jara gari, ana kawo ka ne ka zo abin ka dan da ka cikin kasa, ka kwashe ka da iyalanka ku kuzo ku ci. Muka fito da mu zo mu yi magana kuma, wa me yasa mu zo mu yi magana? Baga su su tare na ga ba su bar mu bi nan ga. Me yasa ba su bar mu bi?
Mu san da mu kan Bank of Ghana, kan abin ga kudin da aka ci Bank of Ghana collapse. Ya kwashe kudin kasan duka Bank of Ghana duka collapse. Isa muka zo mu zo mu yi demonstration. Kuma da mu san da mu je mu ga, haka wato mu je mu sai Bank of Ghana. So ba su so prevent mu zo Bank of Ghana duka mu je mu wuri.
Ido mu yayi ja, ido mu yayi ja, sai mu yi su daga. Abu ba ne sauka. Ne sauka kan ku je na yi sauka.
Bank of Ghana an yi ga kudi an ba ba mai yake kan kafe. Kudi ya kare gari ba mai muke. Kuma ce enough is enough. Aku ba do must go.
Suna na Adia Party. Ta demonstration saboda na son Bank of Ghana ya resign position shi because me yayi aikin nan. Because kudin na yana ta yanka yana ba na na kufuwa. Ya yanka kudin har yanzu numbers ya kare sai yana yanka. Kuma Ghana suna jinji. Us dole tunda mu Ghana number of mutanen da yau muke demonstration ga ya ci inda yana tausan Ghana yana tunanin Ghana ya fiye sau.
Suna nawa. Tare mu na gajiya. Chinese school ga shambu da books kudin books kawai ba izi bane kuma shekaran gadi the fourth time da muke biyan school fees bai taba habi ba cikin Ghana.
Sunana Isaka, the deputy organizer of the NDC party. Sabo shi wani abu kaman hakan ga dole ya kamata mu zo. I am grown up person, I'm thinking of the youth gobe inda yana tafiya hakan ga, it will disturb us a lot.
Yayin da tawagar zanga-zanga suka kai inda za su gabatar da korafin su basara da gwamnatin bankin ba sai wanda yazo a madadin sa wato daraktan tsaro na bankin Ghana Kwame Asare Boateng inda yace
we were informed that you will be coming to present the petition.
Muna da labarin za ku kawo takardar korafi ga gwamnatin banki a halin da ake ciki. Gwamnati da mataimakan sa guda biyu suna ganawa da asusun bada lamuni IMF ka haka ni ne wanda zan karbi takardar korafin a madadin sa. Mr. Atufosin, shugaban marasa rinjaye kuma da ya jagoranci zanga-zangar ya ce
we are demanding his exit and now that he has decided to disrespect us we will not present our petition.
Muna bukatar a sige shi yanzu da ya nemi ya rena mu ba za mu gabatar da takardar karar ba za mu sake dawowa domin mu nemi ganin sa da kansa. Taron jama'an nan da kuke gani shine farko ku zana inda ruwa ba zai share ba za mu sake dawowa idan yana tunanin cewa IMF ta fi majalisar dokokin gane muhimmanci idan yana tunanin cewa IMF ta fi mutanen Ghana muhimmanci an nada shi ne saboda mutanen Ghana ba IMF ba. Za mu jira har sai ya dawo mu ganshi kuma ba mu yi tunanin tsayawa daga wannan ba. Wannan shine farko. Marasa rinjaye a majalisar dokokin da sun kibara takardar korafin kuma sun ce za su sanar da ranar da za su sake dawowa domin gabatar da takardar korafin su ga gwamnatin babban bankin kasar nan da ƴan wasu kwanaki masu zuwa. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,391,960 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waka.
Thank you.
Adalla yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Kamaru.
Zan kwala jani jaridin namu na wannan makon ne dai da jaridan Lugardiya ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta bayyana mana cewa a yanzu haka dai gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru tana kokarin ganin cewa ta cimma burinta wanda ya inganta manyan ayyuka a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai jaridar Le Message ta kasar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta maida hankalinta ne wajen inganta manyan hanyoyin kasar na yadda za ta kammala gina su wanda aka fara tun shekaru biyar da suka gabata. Shugaban kasar Kamaru Musa Paul Biya ya yi ikirarin cewa dole ne ya ga cewa an cimma buri wajen kammala waɗannan manyan ayyukan. Sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma ta ce yanzu dai a can bangaren yan awalan kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai komai yana kankama a yayin da ake ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren. Dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru suna samun nasara akan yan aware wanda suke dauke da bindiga a wannan bangaren. Jaridar Imitation kuma ta ce yanzu dai hankali yana karkata ne kan yadda dalibai za su koma makarantunsu bayan sun kwashe kusan watanni uku suna hutawa. Yanzu iyaye da kuma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru suna ta fama ne suka cewa sun cimma burinsu wajen tabbatar da komawa yaran makarantun nasu. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridan Afrin Media anda ita kuma ta ce a yanzu haka dai shugaba Paul Biya na kasar Jamhuriyar Kamaru yana kasashen ketare domin neman lafiyarsa. Shugaban wanda yake da sama da shekaru 90 duniya kuma ya kwashe sama shekaru 40 yana gudanar da mulki a Jamhuriyar Kamaru. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
A karan farko a tarihin Amurka, ɗan majalisar wakilan Amurka sun kaɗa ƙuri'a a jiya Talata ta tsige kakakin majalisar wakilan Amurka daga kan kujerarsa. An cire Kevin McCarthy, ɗan jam'iyyar Republican, daga mukaminsa na kakakin majalisar da ƙuri'u 216 akasin 210 a rigimar da ta taso daga jam'iyyarsa. Majalisar ba za ta iya kaɗa wata ƙuri'a ba, kuma har sai an shirya yin zaɓen sabon kakakin majalisar a mako mai zuwa. Jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya kira manyan ƙawayen Amurka na yamma domin sake tabbatar musu cewa Amurka za ta ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine ta fuskar soja a yakin da take yi da Rasha. Bayan da 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin riƙawa ƙarshen mako suka tilasta cire sabbin kuɗaɗe da aka samar nan take ga Ukraine, Fadar White House ta ce Biden ya tattauna da shugabannin ƙasashen Canada, Jamus, Italiya, Japan, Poland, Romania, Birtaniya da na tarayyar Turai da NATO tare da ministan harkokin wajen Faransa. Alƙalin da ke jagorantar shari'ar Donald Trump kan zargin zamba a harkar gine-ginen gidaje a New York a jiya Talata ya ƙaƙaba ma tsohon shugaban ƙasar takunkumin magana kan shari'ar bayan da ya tozarta wani ma'aikacin kotu. Alƙalin kotun jihar New York Arthur Ingram ne ya bayar da wannan umarni bayan da Trump ya sake yaɗa wani saƙo a shafinsa na True Social kan magatakardar kotun Ingram Allison Greenfield. Ma'aikatar shari'a Amurka ta yi shelar ɗaukar tsauraran matakai a kan masu safarar ƙwayar fentanyl a duniya, inda ta tuhumi wasu kamfanonin haɗa sinadarai na ƙasar Sin da ma'aikatansu 12 dangane da mummunar matsalar opioid da ta addabi Amurka.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi. Sai kuma can da rana idan Allah ya kaimu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 3 kenan agogon Ghana. Kada a manta duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook da X, wato Twitter a da kenan, da Instagram da ma YouTube domin samun labarai da ɗumɗumin su. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Babale da ya ci ni gabatar da shirin, sai kuma Solomon Abu da haɗa mana shi wannan shiri, sai injinanmu Jonah Cummings, ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya.